نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake mika godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya kawo rayuwar mu yau wuni na hudu a cikin watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da hudu ga watan 1 shekara ta 2025 yau ma ga cikin ikon Allah da yadda da gare shi za mu ci gaba da karatunmu da muke yi a wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam wanda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi tare da sharhin littafin na mai suna Iqazul Afham na ainihin Sulaiman ibn Muhammad Al-Hamid kuma wannan shi ne zai zama darasinmu na 57 a cikin wannan littafi muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka dan faɗa da fassara abin da yake shine daidai ya kuwa ba mu ikon tsayawa akan abin da yake shine daidai Allah ya mana jagoranci za mu tashi akan hadisin Abu Huraira shine hadisi mai lamba ta ainihin 140 daidai Allah ya datar da mu. Allah ya saka hadisin kaman haka. Ce an Abi Hurairah radiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala idza qulta li sahibika ansit yawm al-jum'ati wal imam yakhutubu faqad lagauta. Muttafaqun alayhi. Wannan hadisi asalin sahabin da ya fitar mana da shi shine Abu Huraira shine Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi kuma in ban manta ba muna cikin dai babi da yake magana akan abin da yake da alaka da sallar juma'a wancan sati idan an kuwa ba su manta ba mun tsaya akan ainihin hadisi wanda yake batu akan mai matsayin yin rakatai na tahiyatul masjid a cikin masallaci idan limami yana hutuba kai kuma ka shigo masallaci da abubuwan da aka ayyana wanda ya halatta ainihin mai wanda yazo sallar juma'a yayin da kuma abin da ya kamata haka to yau kuma wani hadisi kamar yadda muka gani zai karantar da mu wani nau'i na umarni ko hadi a ranar juma'a wadda ake so mutum ya kiyaye musamman mutumin da ya je sallar juma'a to akwai laduba da ake so mutum ya kiyaye to wannan hadisi zai gwada mana wasu daga cikin irin wa'annan laduba din ba don komai ba don mutum ya dace da irin ladan da ake samu ranar juma'a Allah ya datar da mu mala ya ce an Abi Hurairata an jiyo daga Abu Huraira shi ne Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radiyallahu anhu Allah ya kara yadda gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلل من ذن الله ميتراد أمين شن الله سبارة تبتا أغريشي قال يجي إذا قلت لصاحبك إذا كتي وأبو جنك أنصت كيشرو يوم الجمعة رانا الجمعة والإمام يخطب ألوك شنكما الإمام ينا ينقضبا fakad la gauta manzo Allah ya ce hakika kai wasa to kun ga kenan ya kamata mu fahimci matsayin kiyaye magana musamman ranar juma'a musamman lokacin da liman ya hau kan munbari ya fara kutuba ba a so mutum yayi magana shi yasa malaka ya kawo mana wannan hadisi dan ya karantar da mu abubuwan da suka halatta da abubuwan da ba su halatta ba idan liman yana kutuba to cikin sharhin hadisi ya fitar da ma'anoni na kalmomi daga cikin kalmomin wannan hadisi kalma ta farko yace ansit mai ma'anan ansit yace ai uskut anil kalam kai shiru ka bar magana lagauta mai lagauta yace allagu kalamul batil eh an ce allagu wasa shine magana ta barna shine allagu alladhi tafutu bi fadilatul jumaa wadda a dalilin wannan kalma magana ta barna daraja da falala ta ranar juma'a da ladan da ake samu a lokacin da liman yake huduba to za ta yi wa mutum fauti mutum zai rasa wannan falala zai rasa wannan lada zai rasa wannan ainihin mai daraja da yake samu wannan su ne kalmomi da malai fitar allagu da kuma ansit ya mana bayanin ma'anansu sannan sai muka shiga cikin fa'ida fa'idul hadis wayanne irin fa'idodi wannan hadisi yake dauke da su abu na farko yace fil hadisi taharimul kalami wal imamu yakhutub a cikin hadisin nan fa'ida ta farko da zamu ainihin fahimta shine haramcin yin magana yayin da liman yake huduba daka idan liman yana huduba ranar juma'a to haramun ne mutum yayi magana a daidai wannan lokacin yace wa annan nahya muktasun bi halil khutuba sai dai wannan hani ya takaita ya kebantu da lokacin da ake huduba sai malai yace ammal kalamu qabla al khutubati aw ma bainal khutubataini fala basabi amma idan mutum zai magana gabanin a fara huduba ko kuma tsakanin huduba guda biyu sai ka bude baki kai magana malai yace fala basabi a irin wannan guri babu laifi dan mutum yayi haka daka shikenan ya kamata mu fahimci wuraren da mutum zai yi magana sai ya ce fallazi yasma'u yamna'u ya ce kaga maganar da aka hana alkalam maganar da aka hana huwa alkalamul khatib shine magana ta mai ainihin mai huduba da kuma lokacin da yake huduba da kokarin ka fitar da shi a gabar yin huduba daka ashe abin da za mu fara tsinkayowa ciki lokacin da ka je masallaci ka shiga masallaci ka zauna ka saurari zuwan liman idan liman ya hau munbari ya fara kutuba to a daidai wannan lokacin haramun ne ka yi magana saboda wannan hadisi malai ya ce wujubul insati lil khatib yawmul jumaa kuma hadisi yana sake kadantar da mu wajibcin yin shiru dan sauraron mai huduba ranar juma'a bana hadisin yana sake gwada mana da ni da kai da mu baki daya cewa duk lokacin da liman ya hau munbari ya fara huduba to wajibi ne mutum ya yi shiru yace fa idza kanat hadhihi alkalima ansit ala wajazatiya yace idan wannan kalma da aka ce da sit akan abin da yake na halacci wa ma tahmuluhu min amrin bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar da abin da take kunshe da shi na umarni da au mai kyau da kuma hani da mummuna
domin idan aka ce unsit kaga akwai umarni a cikin sa da kome da hani kalma ce guda daya amma ta kunshi abu guda biyu ta kunshi umarni da ka aikata wani abu na alkhairi shine al-amru bil ma'ruf sannan ta kunshi hani ana hana ka aikata wani abu shine me kai shiru to shi sa suka ce ta hada cewa wannan kalma tana dauke da umarni da hani amma dai wajibi ne idan limaina huduba mutane su yi shiru su saurare shi ina ba don fahimta wa sababul ihtibar baghairiha min babil aula bale ce amma a duba dalili wanda zai haɗe dukkan dalilan nan guda biyu don kewayewa da abubuwa shi ne ficcinta ya juzu kalamu bainal kutubataini bale ce ya halatta mutum ya yi magana a tsakanin huduba guda biyu misali liman ya yi huduba ta farko sai ya zauna ya yi shiru to a wannan dan shirin da ya yi kafin ya taso ya ƙara huduba ta biyu ya halatta kai magana wa ba'dil huduba da kuma bayan huduba idan liman ya hada huduba to ya halatta kai magana liqaulihi sallallahu alaihi wasallam bale ce saboda fadin sa mai tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da yace wal imamu yakhutubu alhali liman yana huduba kaga idan liman yana huduba shi da aka ce ba za ka yi magana ba amma idan liman ya taso baya huduba to ya halatta kai magana wa yaru muraddis salam asna al khutba to daga cikin ladabin da zamu koya bale yace ya haramta mai da sallama lokacin da ake huduba idan limami yana huduba ne yazo yace assalamu alaikum ba za ka mayar masa da huduba ai sallama su ba li'annahu idza lam yajiz tasqitu al-mutakallim wa min babil aula idan ko bai halatta ba na magana mai sauraro ko shirin mai magana lokacin da ake ainihin mai ake huduba to abin da yafi cancanta shine rashin mai da sallama shi yafi cancanta idan za a ce wani yana magana sai ka ce kai shiru to kuma sai wani ya baka sallama to rashin da aka ce yayi shiru din nan rashin da aka hana shi to ka zo kai wani ya sallama kai masa magana wacce shi yafi cancanta a ce dan adam ya me ya kula da shi na biyu yace la yajuzu tashmitul atish asna'il kutuba bai halatta ka mayar ka amsa ko ka gaida wanda ya atisha lokacin da ake huduba wani yana huduba yace alhamdulillah ka san daga cikin haƙƙin musulmi dan uwanka a kanka akwai mai gaida shi in yayi atisha shi sa Abu Dharr al-Qalamuni a cikin littafin Safafin Ru'il Allah ya kawo ta kissa ta Abdullahi dan Mas'ud dan ku gane yadda waɗancan mutane suke riko da ainihin karantarwar manzon Allah ba sa wasa da abin da aka ce annabi ne ya koyar aka ce ya zo bakin kogi ya biya kuɗi an yi fitarsa an kai shi waccan gaba din sai ya ji wani mutum a wannan gabar kogin ya yi atisha ya ce alhamdulillah Ibn Mas'ud sai ya sake biyan kuɗi ya dawo ya ce masa yarhamukallah kaga yadda suke riƙe da me da sunonin manzon Allah kun ga mu muna wasa da abin da za a ce annabi ya ce sai ga mutum yana sakaci yana wasa da shi Ibn Mas'ud ya sake biyan kuɗi ya dawo ya zo ya gaida wannan mutum ya koma kuma in gaida zai ce ai wannan abu ne mai sauki kawai sai ka tafi abinka dawa da ubansa ko ga wannan shi sa mai kullin lalacewar mu take tabbata saboda me muna sako sako da shari'a muna sako sako da umarce umarcen da aka muna ya kamata yan uwa mai riko da wayannan al'amura din sosai to suka ce amma ranan juma'a babu bai halatta don mutun yayi atishawa limami yana huduba ga ainihin amsa masa sai ma mallan yace shabaha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam almutakallim wal imam yakhthabu kama salil himari yahmilu asbara yace dan mu gane illar da take ciki manzon Allah ya siffanta ya kamanta mutumin da yake magana a lokacin da liman yake huduba yace kaman jaki ne yake dauke da mai tilin takaddu takaddun akwai rubutu akwai sakonni da sauransu amma saboda bai san me yake ba sai ya shiga tarwa da su ko to haka wanda ya san abu yake aiki da shi sai manzo Allah ya siffanta shi da jaki kunga jaki ko mummuna abu ne Allah ya shirye da mu yace wa hadha tashbih jami Allah yace wannan kamancece ne da aka ya hada dukkan abu bainahuma tsakanin su adamul intifai da kuma nuna maka rashin amfani kai magana a lokacin da ake yin me ake huduba saboda kai yan uwa mu dinga kiyaye al'amura irin na umarni da hane da kai dan ka ji an ce abu kaza ba a yin sa a lokacin da ake kaza to zaman ka lafiya shi ne ka kiyaye wayannan abubuwa din ka tsayo bisa wannan al'amari kai kuma kokarin sanya wannan al'amari a cikin ayyukanka na yau da kullum Allah ya datar da mu na gaba yace tahrimul kalami wal imamu yaktubu walau bi amrin bil ma'ruf wal nahyi anil munkar yace akwai abu na uku ko na hudu da aka haramta idan limami yana huduba yace haramcin yin magana a lokacin da liman yake huduba koda abin da mutum zai faɗa umarni ne da abu mai kyau da hane da abin da shari'a ta hana koda wannan ne aka ce to ba za ka yi magana an haramta yin magana sashe kun ga ya kamata wanda ya je masallaci ya yi kokari ya hana kansa irin wayannan abubuwa malai ce ja'a fi riwayat hadisi ya zo a wata riwaya ta daban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man takallama yawmul juma'a fala juma'ata lahu duk wanda ya magana ranan juma'a to bai da juma'a ma'ana magana ranan juma'a me a lokacin da liman yake huduba Allah ya ce bai da huduba bai da ranan juma'a so kaga shi ya kamata yan uwa mu yi kokari wajen me wajen kula da wannan sai mallan yace wal muradu abinda ake nufi laysa lahu jum'atul kamila bai da cikakken ladan juma'a ba wai juma'an ne bai da shi ba amma bai da cikakken ladan juma'a li ijma'i ala isqati fardi saboda malamai sun hadu akan cewa ya sariyar da wata gaba na me na sallar juma'a din a cikin sa sai ce wa yastasna min at-tahrimi man yuqadibu al-imam aw yuqadibu al-imam yace man yuqadibu al-imam amma an toge cikin abin da aka haramta na magana an toge duk mutumin da liman yake masa magana shi baya cikin wannan idan liman ne ya ganka sai yayi maka magana yace wane ya kaza yana huduba wannan magana da ya maka kai idan zaka amsa haramcin wannan amsa maganan baya kanka haramcin cewa ba za ka yi magana ba kai bai shafe ka ba ina fatan fahimta aw yuqadibul imam ko kuma shi yana magana da liman ko liman ya yi masa magana ko kuma shi ya yi wa liman magana to muna da hujja guda ɗaya ko idan liman ne ya masa magana saboda me saboda hadisi da muka karanta a baya wani ya shigo masallaci annabi ya ganshi ya ce a kai sallah ne raka'a biyu yace a bai wace ta shike sallah raka'a biyu to kuga muna da dalili akan nan to amma mutumin da zai wa limami magana ba a lokacin da liman yake huduba da me za mu dogara mu tabbatar da wannan to shine sai malai ya kawo wani hadisi yace kama fi qissati rajulin ladhi dakala almasjid wannan yana nan kaman lokacin wata kissa da ta faru akwai mutumin da ya shigo masallaci wata juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba wannan mutumin sai ya shigo masallaci yana shigowa sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu yace fashaka aljadba sai ga kukan fari wa qillatil ma'i da karancin ruwa annabi yana huduba yazo yace ya manzan Allah halakatul amwal kaza 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 yace dukiya ta halaka hanya ta yake babu kaza babu kaza annabi yana huduba ya saurare shi bayan ya gama jawabi shine annabi kuma yana cikin hudubar ya dakatar yayi addu'a ku yace Allahumma aghisna Allahumma aghisna Allahumma aghisna dan Allah ya fade ce ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka shayar da mu bai bada labari yace ba mu fita a masallaci ba sai ga wani insha Allah mai as-sahab sai Allah ya tayar da wani gajimare dan karami yace fara adat barakat sai wannan hadirin yayi tsawa yayi walqiya summa amtarat sannan zai dinga zubar da ruwa sai da aka yi sati ana ruwa wani sati ya dawo wannan mutum ya sake shigowa masallaci yace ya manzon Allah hanyoyi sun yanke ruwa yayi kaza kaza da aka roƙa wani Allah wannan ruwan ka kai shi bayan gari sai annabi yace Allahumma hawalaina la alaina ya Allah wannan ruwa a kai shi bayan gari ba a kan mu a sa shi a cikin kwazazzabo da magudanar ruwa da kaza da kaza da kaza sai aka ɗauke ruwan sai kowa bayan gari to bisa wannan dalili suka ce to ya halatta ko da limai yana huduba in mutum yana da buƙatar da ta kama ya yi wa liman bayani zai iya tsaye da liman ya tambaye shi ina ba ta mun fahimta to amma in ba wannan ba to haramun ne mutum ya yi magana alhali liman yana huduba Allah ya datar da mu da ku ga ashe kenan ya kamata mu san wannan sannan yace wa yastasna ba'dul ulama wasai daga cikin malamai sun toge man la yasma'ul khutub qatib wanda bai jin mai huduba li bu'udin saboda nisan sa da masallaci suka ce shi ma zai iya magana wasu malamai suna ga wannan misali mutum ya zo masallaci amma masallacin ya cika yayi nisa kana can nesa baka jin hudubar da limamin yake to suka ce wanda yake wannan shi ma zai yi da watan fende fa inna ulayan bagil sukut shi bai dace yin shiru ba bal yastaqilu bil dhikri sai dai ana so ya shagaltu da ambaton Allah wal qira'ati da karatun alqur'ani da watan baita ba wai surutun ko wannan iri ba a in ka zo ya halatta kai magana saboda tsakaninka da limami mai huduba ya yi nisa ta yadda ba ka iya jinsa to a nan malamai suka ce za ka yi magana kuma za ka ce me za ka yi zikirin Allah kaman me ya ga so mutum ya ranar juma'a salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid sai ka ce sa wannan babu ne wal qira'at da kuma karatun alqur'ani zaka iya yin wannan ma shi ma ba zaka daga murya ka dawo mutane ba sai ka yi shi daidai da yadda zaka ci Allah ya datar da mu da mu je kan hadisi na 145 ce an 141 kai ko ce annabi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man iktasala yawm aljum'ah thumma raha fi sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati ath-thaniya fa ka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati ath-thalitha fa ka'annama qarraba kabashan aqrana ومن راها في ساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راها في ساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر متفق عليه wani hadisi an ciyo shi daga Abu Huraira Allah ya kara mishi da yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ce lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man iktasala yawmal juma'ah duk wanda ya wanka ranar juma'a thumma raha fi sa'atil ula sannan ya sammako ya jijjifi ya fita da wuri a lokaci na farko mana ya je masallaci da wuri suka ce faka manzon Allah ya ce faka annama qarraba badanatan to ladansa tamkar mutumin da ya sadaka da raquma ne ko raqumi ladan da za a bashi ana so ka fita da wuri kenan kamar ra'a fi sa'ati saniya wanda kuma ya fita da wuri a lokaci na biyu faka annama qarraba baqaratan to kamar yayi sadaka ne da bijimi ko saniya kamar ra'a fi sa'ati salisa wanda kuma ya fita a lokaci na uku فكأنما قرب كبش أقرن كي كاتشي ياي صدقا ندلاغو ممن يمن ينكفو شيري أقرن لاغو وديجد من يمن ينكفو ومن راها في ساعة الرابعة وديبتا ألوك تينهو فكأنما قرب دجاجت شيكو ملادن ذا لاباشي كمم متمن دي صدقا da kaza sai yace wa marraha fi sa'atil khamisati wanda kuma ya fita a lokaci na biyar faka annama qarraba baydatan shi kuma kamar wanda ya sadaka da kwan kaza ne ladan da za a bashi sai yace fa idza kharaja al imamu idan liman ya fito hadaratil mala'ikatu sai mala'iku su halatto يستمعون الذكر ذو سناجين عينين من ذكري فاتو هدوبة لمن ذي ملائكم الله ذو سوما الصوراري وانا هدوبة سجي إلن أبن ذا أو إسر نسا قوان الله تعالى الله إذا تدم وانا حديثي أجملة تنشي abin da yake kokarin karantar da mu shine ku dinga zuwa masallaci da wuri kada ka bari ka je masallaci da latti sai manzon Allah ya kamanta irin ladan da za a baiwa mutane idan sun fita a lokaci na farko da mu zo mu ji maganganun da suka faɗa yace fil hadith fadilatu at-tabkir ila salati al-jumaa a cikin wannan hadisi yana gwada mana falalar ainihin me fita da wuri shine at-tabkir sammako ko samkoko jikadunawa yawa fita da wuri kaje masallaci ranan juma'a لقوله صلى الله عليه وسلم سميد فتن سميد إرادة أمين شاء الله ستبتع قريشي في الحديث مراها في ساعة الأولى وديت في ألوكة نفرقه فكأنما قرب بدنته كيكا شيء أباد صدق أين تابواني وانا مغرا ما لمن ممن يمن سنت في أكا مغنغن داما چكي إرم مغنغن تأكا تفي أكي مالكي ذهب المالكية مسمر مالكية سنتبه إلى أنه لا يستحب التبكير جواباء سمتنا في تدور malikiya su abin da suka tabi akai kenan. To za mu ji irin dalilan da yasa suka faɗi haka. Kalu suka ce innal burada bir rawahi, abin da ake nufi da fita da wuri fi hadha hadisi aw na hadisi ai ba'da zawali, shine bayan rana ta gota a sama, shine fita da wuri. Kar ka dauka an ce wanda ya fita a lokaci da farko ka fita tun da sassafe. Su a malikiya suna bada lokaci na farko bayan rana ta yi zawali a sama, li'anna riwaha, domin shi fita la yakunu illa ba'da zawali, baya faruwa sai bayan rana ta gota a sama. Da aka sai malikiya suka tafi wannan. Wa qalu inna sa'atin al-mazkurat, cewa wa'innan lokuta da aka ambata iya a jaza'il ladifa, su ne yankuna masu taushi. Awwaluha zawalu shams, farkon lokaci shi ne lokacin da rana ta gota a sama. Kaga in mun ɗauki wannan kenan daga 12 ta ɗanyi ko 12 da wani kwata, to ana so wannan lokacin ya zama kana cikin masallaci, shi ne ka fita lokaci na wuri. Wadhabal jumhur, amma jumhurin malamai sun tafi ila istihbabit tabaqir, cewa ya halatta wajen mustahabbanci mutum ya fita da wuri. Li adillati, suka ce saboda dalilai allati sabaqat, wadda suka fita allati tadullu ala zalika, wadda suke nuni a bisa cananka na batan fahimta. Wa bin nasbati lisa'ati, kuma wadda suke da alaka da wa'ancan lokuta. Ilasti babu tabiqi, wadda suke gwada mana haka allati fil hadisi, wadda zo cikin hadisi. Fasahi malai ce magana wadda tafi inganci, anna tabda'u min tulu'i shamsi ila maji'il imam, wannan shine magana ta jumhurin malamai suka faɗa. Suka ce wannan lokaci na farko shine daga lokacin da rana ta fito har zuwa lokacin da liman zai zo masallaci, shi ake nufi da wannan lokutan. Kaga kenan, wannan kuma shine ra'ayin mafi yawa daga cikin malaman musulunci, shi sa yace jumhurul ulama, jumhurin malamai akan wannan suka tafi cewa abin da ake nufi da shi shine tabda'u min tulu'i shams, wannan daya tabkir ana fara tun daga lokacin da rana ta fito ila maji'i limam, har zuwa lokacin da liman zai zo. Yace duk kusan kamsa to aksab, sai dai ana raba wa'annan lokuta gida biyar, shine wancan rabon da manzon Allah ya kan ta kunu miqdar as-sa'a al-ma'rufa, sai zama kwargwadon lokaci da aka sani, aw aqallu ko kasa da haka, aw aksara ko kuma sada sama da haka. Yace anna sawab al-mazkur fil hadithi murtabatun ala al-amrayn, yace dai abin da yafi daidai, abin da yazo cikin wannan hadisi shine abu ne wanda yake jiranci akan al'amura guda biyu, abubuwa guda biyu ne suka zo cikin hadisin, shine malam zai fitar mana. Awwalan, abu na farko al-ightisalu, shine wanka. Saniyan na biyu huduru fi tilka sa'a, da kuma fita mutum ya halarci masallaci akan wannan lokacin. Wa'annan abubuwa guda biyu su ne abin da hadisin ya yi magana a kai. To shine malam ya ce istadalla ba'dul ulama, wasu shi daga cikin malamai sun kafa dalili da me da wannan hadisi, bi kaulihi sallallahu alaihi wasallam, da ya ce manikta sala yawmul juma'ati ghusul janabati, duk wanda ya wanka ranar juma'a wanka na janaba. To wasu malamai da aka ce wankan janaba sun fassara hadisin nan da ma'ana ta me ta cewa ashe an so ranar juma'a kafin mutum ya tafi masallaci ya sadu da iyalinsa, duk da cewa kai wankan janaba. Ina fatan fahimta. Wasu malamai suka ce a kalman janaba da ta fito a cikin wani hadisi ba haka ba, da shi sa nan malai ce lakin as-sahih, yace sai dai abin da yafi inganci annal hadisa, wannan hadisi laysa fihi dalilan ala zalika, a cikin sa babu dalili da ya nuna haka. Lianna al-muradu bil hadisi, abin da ake nufi ka ghusl janabat, sai ce sai ka sa mai ka'ud tashbih, sai ce manikta sala yawmal jum'ati ka gusulul janabati ina wata fahimta kenan sai yace to abin da ake nufi kenan ba wai ana nufin da aka ce wanda ya wanka ranar juma'a wankan janaba ba da nufin sai ya ji ya sadu da iyalinsa bane a kawai an yi tashbihi ne mala irin wankan da zaka yi ranar juma'a irin wankan janaba ne sai dai me zai bambanta shi da wankan janaba niyya ina ba ta fahimta amma sifa din da yadda ake yin su duk iri ɗaya ne daga abin da ya bambanta shine niyya wanda zaka yi niyya don zuwa sallar juma'a wannan zaka yi niyya don daukewar janaba a tare da shine abin da ya bambanta su to shine malai yake cewa to saboda wannan shi yasa aka ce hadisin baya dauke da maganan cewa sai mutum ya sadu da matarsa ranar juma'a fafiyar watin inda Abdurrazzaq yake a watar waya a wajen Abdurrazzaq yake cewa faghtasil ahadukum faghtasala ahadukum kama yaghtasilu min al-janabati daga ne ko sai ɗayan ku yayi wanka kama yadda yake wanka na janaba kaga sai ya gwada mana cewa ba ana nufin mutum dole sai ya je ya sadu da matarsa bale yace wa hadha qawlul akthar wala yace ce magana nafi na mafi yawan malamai akan wannan suka tafi Allah ya datar da ni ko mu zan ce to Allah ya datar da yace anna sunnata lil imam yace lalle sunna da take kan imam an ya kuna kharijan ya zama ya fito a wajen masallaci hatta yaji al waqtu il kutuba sannan abu na gaba shine idan liman ya zo masallaci to ba zai shiga masallaci abin da yake karantarwar manzon Allah shine yace anna sunna alal imam abin da yake karantarwa ta annabi abin da ya shafi liman in ya zo masallaci ba zai shiga cikin masallaci ba hatta ya me sai lokaci ya shiga na hudubarsa thumma yadkhulu sannan sai shiga hadha huwa filun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine aikin annabi mai dira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma yaf'aluhu ba'dul a'immatil juma da kuma abinda wasu daga cikin malamai masu jin sallar juma'a suke alladheena yuriduna alkhaira wanda suke nema alkhairi bai taqaddamuna sai su gabata da yasanu ko don su samu ala ajri tabkiri don su samu ladan nan na jijjifi ko fita da wuri yace fa ula'i yusabuna alaniyati yace to wa'annan za a ba su lada a bisa niyoyinsu wala yusabuna ala amali amma ba za a ba su lada akan aikin da suke ba amma fa yace abin da yake so ya gwada mana yace akan samu wasu limaman juma'a su kan fita su ma su je masallaci da wuri yace to fitar su je masallaci da wuri ba za a ba su lada don zuwa masallacin da wuri wannan aikin da suke amma za a ba su lada don niyyar su cewa za su je su ba su wani aikin alkhairi amma abin da yafi zama daidai shi liman ya zauna ya jira lokaci yayi kafin ya zo da ba ta fahimta da aka sai waɗansu ayyukansa na daban a gida shi sa nan malai yace la'annahu khilafun khilafu hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam domin wannan ya saba wa shiriyar annabi mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi cikin shiriya ta manzon Allah shi baya zuwa masallaci sai lokaci wa ka walau kana hadha min alkhairi lakana aula yace da wannan wani abu ne na alkhairi to da ya fi cancanta fa'alahu mai huwa sallallahu alaihi wasallam da shi manzon Allah ya aikata haka ma annabi baya da haka sai suka ce wanda yayi wannan za a bashi lada na zuwansa yawa anna man jaa ba'da khuruj al-imam lam yuktab lahu shay min ajal al-taqaddum malai ce abu na hudu da za ku fitar cikin wannan hadisi shine duk mutumin da ya zo bayan liman ya zo masallaci har ya hu munbari ba za a rubuta masa ladan zuwa da wuri ba za a bashi wannan ladan amma yana da ladan juma'a ina aldadan sauran ayyukansa da zai amma lada na yazo masallaci na wayannan lokuta da aka ayyana shi bai da shi walizalika jaa fi riwayat dan haka ma yazo a wata riwaya ce me duba me duwa yatsus sof yace an nada takaddun na rubuta lada na me na wanda yazo masallaci da mana idan lokacin da liban yazo ya hawo munbari to takaddun da ake rubuta lada na wayannan lokuta da aka ayyana su kuma an nade su daba don fahimta dawiyat an nade su to kaga an ce an nade takarda kana tsamanin lada ne kai ka kai a bude maka kai ka bari an karfe haka wanda ya gura mana yan uwa wanda zai zauna ya ce sai liman ya zo ya je masallaci ba kalmar asara yake wallahi tera asara sosai qala ibn al-qayyim ay sufu al-fadl yace takaddan nan ta falala da ake yi an rufe ta fa masufu al-fard amma takaddu wanda ake rubuta lada na wajibi fa inna la tuwa sukan ba an nade su li'anna al-farda mai yaskudu ba'da zalik shi farli yana faduwa ne bayan an yi sallah amma ba wannan yace anna sadaqatu maqbula yace kuma sadaka ana karbanta bayan kulta ko da ce hay su jalal ihda'il bayda yace za a sanya shari'a ce ya bada sadakar kwai din nan mi qiyasan akan qiyasi fi sawabi wa jallada wa fil hadisi yazo cikin hadisi man tasaddaqa bi idlin tamri wanda ya sadaka da dai da dan kwaya ko kuma daidai da dibino fa inna allaha yurabbiha to allah yana rayar da wannan sadaka kama yurabbi ahdukum wallahu kama da dan kuwake dayan ku yake rayar da me ainihin abin da yake so na ainihin me na abubuwan da ya tsara ko dabba ko wani abu yadda zai rayar da su to haka allah yake rayar da sadakar mutum ko da da kwayar dibino ce ka bayar allah ta'ala zai rayar da ita ان الملائكه على ابواب المساجد yace abu na shida shine mala'iku zan zo su tsaya a kofofin masallatai yaktubuna alqadimin suna rubuta na farko al-awwal fal-awwal na farko sannan na farko fil maji'i wa zuwa ila salatil juma'a zuwa ga sallar juma'a kaga kenan ya kamata ɗan uwa mutum gaggawa ranar juma'a duk wani aikin da kake yi daga gari ya waye to kai ayyukan da za su sadar da kai da zuwa sallar juma'a shi sa Allah ya gaya mana ya ce ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah ku je ku yi aikin da zai sadar da ku da ambaton Allah shine sallar juma'a wadharul bai'a ku bar cikin cikayya sai da sayarwa ku ajiye su suna da lokaci amma wannan lokaci lokacin da za ku yi bautar Ubangiji da aka ku fita ku je ku yi ayyukan da ake so ku yi su daga kar mutum ranar juma'a ya zo ya yi ta abubuwa wanda za su cinye masa lokacinsa ba abin da ya kamata ya kai yan uwa mu dage mu dinga yi ayyuka na alkhairi a lokacin da ya dace saboda lalle dan adam idan ya dage cikin ayyukansa to lokacin ne zai ga amfanin wannan bale yace anna fadlan nas yace lalle matsayi da daukakan mutane muratab yace hawan hawa ne ala a'malihim abisa ayyukansu fil juma'ati ranan juma'a wa ghairiha da wani juma'a ranan juma'a da wadan sulane ko da ba na juma'a ba darajar dan adam a wajen ubangiji to tana nan ne gwargwadon yadda kake kokari idan kana da kokari a addini to darajar ka karuwa take duk ayyukan da kake na alkhairi suna kara maka daraja suna kara maka matsayi suna kara maka daukaka a wajen ubangiji to shi yasa ake so dan adam ya dage da aikata ayyuka misali ranar juma'a an ayyana abubuwa da dama wanda ake so mu kiyaye idan juma'a ta zo sai ka dinga bin su take take karka yi wasa da su a ce ranar juma'a wanda Allah ya kan yi asuwaki har sai an ji kamar irin alamar amai zai fito daga cikin kan harcinsa, zai sa aswakinsa ya goge can cikin harcinsa, yana zakulowa saboda ya kauda duk wani wari da duk wani hamami da duk wani abu da zai fito daga bakinsa. Sai ya yi kokarin tsaftacewa wannan, yakan yanke farcinsa, yakan yi wanka, yakan zaɓi kaya masu kyau ya sa don mu gane juma'a ta da daraja. Imam Malik ya ce mai babi guda ya yi na ka sayi kaya na musamman ka ajiye saboda ranar juma'a, ka gane matsayin juma'a. Babi guda ya yi mutu ya ce babin da yake batu a kan ajiye tufafi lil wafdi wal juma'a, don taron mutane baki da kuma sallar juma'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakan sai kaya wanda zai kara masa daraja da mutunci ya ajiye, saboda in baki sun zo zai fice tare su. In ranar juma'a ta yi yakan sa ya fito, dan ka ashe ka samu kaya masu daraja masu kima, wannan ba aibu bane. Da ba ta mun fahimta yawa abin da ake so mu kiyaye wajen sa tufafi, kada ka sa tufafin da zai sa kai girman kai, kada ka sa tufafin da zai sa ka zama ya kara maka mai ji da kanka kai wani ne, kai wane ne, a babu. Da ka dole yan uwa mu koyi irin wayannan abubuwa. To ranar juma'a ana so ka sanya manzo Allah ya kan yi wanka sannan shafa tulare. Asali ma kun san manzo Allah ya ce hubbiba ilayya min dunyakum as-salas, ya ce wannan duniyar ta ku abubuwa uku aka samu san su a ciki, abubuwa uku manzo Allah yake so a duniya, ya ce an-nisa, Allah ya sa masa san mata, wadim da turare, sai ce wa qurrata aini fi sala, sanyin idanuna kuma yana cikin sallah. Wannan abubuwa uku sune kawai damuwar manzo Allah a duniya. Da ku ga idan duk abin da ya taso na fitina ne, na menene, na menene, kawai abin da zai ce sai ce arihina ya Bilal, arihina ya Bilal, nema mana sauki Bilal. Sai Bilal ya bada cewa as-salatu jami'a, as-salatu jami'a, sai sa best taro sai a tada sallah. Daga an shiga sallah duk wani bakin ciki da tashin hankali da fitina shikenan ya dauke, saboda sun koma ganawa da Ubangiji. Ba wani abin da suke tunawa in ba wannan ba. Kaga mutum ya kamata a ce ranar juma'a ya yi tattalin irin wayannan abubuwa, domin darajar mutum, darajar kokarinsa da aikinsa. Ranar juma'a da wasu ranakun da ba na juma'a ba, darajarka da matsayinka wajen Ubangiji, kokarinka da kake, shi sa aka ce aljanna hawan hawa ce, kowa da irin gidansa. Daga gwargwadon kokarinka, gwargwadon gidan da zaka samu. Shi sa cikin hadisi Allah Allah ya ce an shiga da shi gidan aljanna sai ya ga wani katon gida da wata mata a ciki, sai ya ce liman hadha, wannan gidan kuma nawa ya kace li Umar, Umar dan Khattab. Ya je da tafiya sai ya ga wata mata a cikin gidan, wani gida kuma da ce wannan fa, sai aka ce ita ce Ummu Sulaim ce, Ummu Sulaim ce. Sai kuma ya ga Bilal a gabansa yana takawa, shi ne da gari ya waye sai ya ga Umar, ya ce ina ga gidanka a gidan aljanna har da wata mata, har zan leka an gani sai na tuna kishinka ya manzon Allah. Manzon Allah ya ga Umar ya ce sai na tuna kishinka, ya ce to yanzu ya manzon Allah a kai zan yi wa kishi, ina ma ka shiga ka dan gano mun da ga wanda yake, ya ce wasa ni zan maka kishi ya manzon Allah, in zan yi wa wani kishi ai ban da kai ka, eh, ya ce da ya ce ka shiga ka gani, ya ce ai na tuna kishinka ne. Koga mutane ana so mutum ya zama mai kishin kansa, kar ka zama wawa baka kishin kanka. Yawwa, ka zama mutumin da ya san me yake, kai kishin kanka, kar ka bari wani ya ci mutuncinka, ba daidai ba ne. Yawwa, sai dai kai kar ka ci mutuncin wani. Musulunci bai kwar da wannan ba, rashin kirki da rashin tarbiyya, amma ko ba za ka bari wani ya ci mutuncinka. to Umar haka yake. Bilal kuma aka ce an ga takun ka gina aljanna me kake yi? Yace amman dan Allah ni dai ina da wata dabi'a in dai ne alwala ba za ta bushe ba sai na mata nafila raka'a. Yanzu mu muna kiyaye wannan kage muna da sauran aiki ko Allah ya ba mu ikon kwatantawa. Ya ce fatashabahu illam takunu mislahum ko ku kaman ta an ku zama irin su ba. Inna tashabbuha bil kirami falahun kaman cece da ya da masu yin abu akwai rabota a ciki. Allah ya ba mu ikon kamantawa saboda shine hanyar da zaka iya kamantawa sai kai kokari kaga kai ba kada ta kokari sai ka samu irin su. To yanzu an baka iya yi ba to ka kamanta. Kaga yace falalan dan adam tana nan wajen kokarin sa da ayyukan da yake. Kuma um muslim da kuka ji an ce an ga gidanta gidan aljanna. Mutawajin wanda yace bari a zo ayi masallacin din gun sallah. To yace ta gaji manzon Allah. Sai ya manzon Allah ka zo gidana na kebanci wani ware ina so zan fara yi wa Allah bauta a wurin. Ka fara min luncin din wurin. Dan Allah ya zo aka ci abinci aka nuna masa gun sallah yayi sallah ya bude mata. Kai da kake tafa mutu kaga zamu kudi ka kira wani ya zo yayi maka lunch. Ita gun sallah take ne ma ayi mata lunch. Kaga ta zo ta yi sallanta kuma ta je manzon Allah ga Anas. Wannan Anas din kai masa addu'a ya manzon Allah. Manzon Allah zai ce Allah ka bashi arziki. To me yasa ya masa sauran addu'o'i da faruwa? Sai ce Allah ka bashi kuɗi. Saboda wallahi musulmi ku tashi ku nemi kuɗi. Allah da gaske. Hadisin Hakim bin Qais bin Asim yace babansu ya zo zai mutu sai ya kira su ya musu wasiya. A cikin wasiyar da ya musu sai ce alaikum bil mali ku tashi ku nemi kuɗi kar ku yadda ba ku neman kuɗi. Sai gaya musu wani dalili da zai yace fa inna mubhatum lil karimi shi kuɗi yana ƙara hankali ga mai hankali. Ba ganin kuɗi ba ga hankali so ku tashi ku nemi kuɗi. Allah da gaske kar ku ce ba za ku nemi kuɗi ba. Baban yace musu kuɗi yana ƙara hankali sannan yace kuma yana toshe wulakancin mai shi. Yace musu yana toshe wulakancin mai shi sai yace musu sannan kuma ku sani wa iyyaku wa mas'alatan nas kashe din ku da roƙon mutane fa innahu akhiru kasabir rajul ya zama shi da ƙarshen aikin mutum da zaka yi ce ka tafi roƙo da ku wulakanci a ciki da haka ku ya shi ku nemi sana'a kuma gagarin sana'ar da kake ko mun gaggantata. Annabi ya ce duk wanda ya yadda daga san da Allah ya bashi zai zama wadaci. Wanda bima qasama Allahu laka takun aganan nas. Haka Annabi ya faɗa so mu yadda da abin da Allah ya bamu. Zaka zama wadaci a cikin mutane. Sai mutane su dauka kana da cilin arziki nan ko baka da sisi saboda kana rayuwa daidai da abin da Allah ya yanka ya baka. Kuma Allah zai sa maka wadata a ciki. Amma da kan mu zauna ba mu sana'a. Yace musu ku je ku nemi kuɗi yara kuma ya gwada musu waɗansu abubuwa na rayuwa. Yace kowa ya kawo mashinsa suka kawo ya tara sai ya ɗaure sai ya ce kai tashi ya tashi ya ce karya waɗannan mashin yayye ya karya ce yar ba su duk yace kowa sai ya karya suka kasa sai ya sinci sai ya biyo kowa mashin sai ya ce kowa ya karya sai babalban ya ce to ɗin kun haɗa kai ba wanda zai iya cin muku. In kun rarraba duk sai an karya ku. Haka ainihin Qais bin Asim ya yi wa ‘ya’yansa. Ruga ya kamata mu gane yadda duniya take. Karka zayo baka san irin waɗannan abubuwan ba. Sai ka zama wulaƙantacce a cikin mutane. Tashi ka nemi sana’a. Karka kuma raina sana’ar. Kuma an baka iya ba ka samu Ubangida yi masa biyayya. Akwai ilimi da yawa da zai koya maka. Na mu'amala na menene na kaza kaza duk zaka koya. Kuma ko mun gangantar mutum in ya zama shi ne zai koya maka abu girma ma shi Allah sai ya sa albarka a cikin abu.
da aka bukar mai wa sakaci yan kuwa Allah ya datar da mu sada yace mana me okay yace qala ta'ala yace Allah madaukakin sarki ci yace inna akramakum indallahi atqakum kaga ne ko ba yana fadan darajar dan adam darajar dan adam a wajen Allah darajarsa irin ayyukansa da ya rika yake yi to sai yace wanda yafi kowa a wajen Allah shine wanda yafi shi yafi ku tsoron Allah to shi kuma tsoron Allah yana samuwa da mai da yawan aiki al-imanu yazidu wa yanqus shi imani yana karuwa yana raguwa yazidu bi ziyadatil amal yana karuwa da yawan aiki wa yanqusu bi naqsi kuma yana tawaya da karancin aiki saboda haka in kana so matsayinka da mizaninka yayi karfi to ka dage da ayyukan alkhairi duk inda ka ji gudda ake neman lada karka masakaci kuma kullun naka faɗi wata kalma ta Sheikh Ahmad Tijjani Gurundu yace mana jaba kai da kai shekara 50 a duniya ce zaka je wani gari kai shekara 50 ka tafi yace tu sai binka ka san kai kusan zuwa haka ne to wanda suka ketare shekara 50 ya kawata duk inda suka gurbar alkhairi kasi shi je ba kabar ka kawai da kaga aiki alkhairi yi kokari kai shi kada kai tafiyar ta kusan kare maka in kai sakaci sai ka jara cewa ku kawo itacen ta nan bayan da ina Allah ya datar da mu shi ne ba la yace inna akramakum indallahi atqakum lalle wanda yafi ku matsayi da daraja a wajen Allah shi ne wanda yafi ku tsoron Allah na fatan fahimta wala hasbu wala nasb babu lissafi babu dangantaka ya abin da ake dubawa me kai na alkhairi na fatan fahimta sannan me itiyanil mala'ika akwai kuma zuwan mala'iku anna lil mala'ikati ta'ifatun ko yaqumuna biha cha lalle mala'iku akwai wanda aka ajiye su suna tsayuwa ga mutane a ranar juma'a suna bibiyan duk abin da muke da haka mutum kar yayi sakaci ya ki zuwa masallaci da wuri sai mas mala'iku ba za su rubuta wa mutum abin da yake nema ba sai mu tashi kan hadisi na 141 hadisin Salma ibn al-Aqwan ko Allah ya datar da mu abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon kiyayewa wanda na faɗa aka samu kurakurai kuma Allah ya gafarta mini kada Allah ya ba mu ikon aiki da abin da yake na kuskure eh wa alaikum assalam na'am kaman mu ce tafi ranar juma'a na'am zai samu mana zai samu na'am dangane da ne sana'a da neman kuɗi na'am sabi maza Allah ne ba da ne ba ne ai zaman banza a musulunci babu shi ka gane babu zaman banza a musulunci shi yasa musulunci ya koyar da yin sana'a da haka musulmi ba a san shi ya zauna ya zama ya shantake kawai sai dai ya je can ya yi roƙo ce wannan ba a cikin abin da musulunci ya koyar na'am na'am mu je ustaz na'am
Mala yace dangane da yankan farci, wasu suna cewa an ce a fara da dama, wasu har suke ba da wannan dan yatsa. Eh, saboda hadisin Aisha ne. Aisha tace manzon Allah ya ujibu tayammun fi tanqulihi wa tarjulihi wa fi shanihi kull. Aisha tace manzon Allah yin abu da dama yana bashi sha'awa wajen yin tangeshen sa da wajen yin ainihin sa takalmin sa da duk al'amuran sa yakan fara da dama. To wannan dan yatsan idan ka kama shi daga nan haka shine damacin da shi yake farawa. Shi yasa za ga wasu za su baka wannan dan yatsan dan ya zama dama, saboda wancan hadisin Aisha da tace annabi yakan yi sha'awar yayi abu komai da dama. Sai suka ce amma akwai istisna'i, akwai gunda aka toge, akwai abin da annabi baya yi da dama. Kaman me? Kaman tsarki wanda zai sa hannunsa najisa baya yi da dama, yakan yi da hagunne. Ina ba ta mun fahimta da abin da suke kama da haka. That man. An kabuta a darasin da muka yi. A inda dukiya ne aka hada da can namiji da ta mace kuma ta gado ne, to in an zo gwargwadon kowa abinda za a bashi na haƙƙinsa, haka za a bashi a ciki. Ka gane? Yawa, sai a duba a nawa suke kowa. Misali, wannan ya kawo 300,000, wannan ya kawo 200,000, aka hada aka sai gida da 500,000. Ka ga an zo fitar da kuɗin hayar gidan, ai dole mai 300,000 she su za ta fi yawa. Ka gane? In mace ce, ita kuɗin ta zai fi yawa. Ba wai kuɗi ne daga in kuma kaya ne na gado aka ba su, to wancan ka'ida tana nan a kai. Lizzakar misal hazul kunsa. Wallahu alam. Eh? Imana? Ai na gudu wannan ko wallahu alam. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qi anna wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita wa la yadhillu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala lakal hamdu ala ma qadaita wa lakal shukru ala ma atait bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum ya hadi ya salam يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله منا توصلي لنا هدوا منا روقك الله كبيا منا بكاتو منا الخير الله كياي منا مطلو لهم يعقوب مرسك جدا جدا أسبت وتي باس لا فيا دوان نمي تهدد سو أنا باس لا فيا الله منا روقك كباس لا فيا وين دزاس نسوا تشكدي الله كساس نسوا مسلمش مو دمي كده لا فيا الله كقال منا لا فيا kabamu ikon sarrafa lafiyar mu waje yi maka biyayya. Ya Allah, ya'yan da muka haifa Allah ka shiryar da su, Allah ka sa albarka a rayuwarsu, Allah ka sa su zama mutanen kwarai, Allah ka kawo mana aminci da zaman lafiya a wannan kasa tamu. Allah, muna roƙonka ka sa tausayi da wadata cikin zukatan shugabanninmu. Ya Allah, muna roƙonka ka sa tausayi da wadata cikin zukatan shugabanninmu, ka ba su ikon yin abin da al'umma za ta samu sauki. Ya rabbal alamin, Allah kai kace a roke ka, kai alƙawari zaka amsa mana. Allah, mun roke ka, muna roƙonka ka amsa mana ya Allah. Allah, muna roƙonka ka amsa mana ya Allah. Wanda suke fama da basu suka, Allah ka basu yadda za su. Allah ka buɗa muna yadda za a biya kowa bashin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله.